أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله وما كاد مكعبه أن لما سلاتي من البركة عثمان بن عفان إن فارع من دقيس وتأدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a safiyar yau 25 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda shine daidai da 14 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya. A wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan, a wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka, kuma muna nan dai a cikin sura mai albarka, surat Maryam alaiha salatu wassalam, wanda yau shine zama na 12 a cikin wannan sura mai albarka. Zaman da ya gabata, idan ba a manta ba, mun kana ƙarshen aya ta 76 a cikin wannan sura. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 77. Malama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
Allah mai girma da ɗaukaka yana ci gaba da gaya mana a cikin wannan sura mai albarka, surat Maryam alaiha salatu wassalam, bayan abin da yake an jero na abin da ya shafi mummunar aƙida daga cikin aƙidun da kafirai suka kasance suna ƙudurewa a wancan lokaci, na abin da ya shafi shakka ko rashin yarda da suke da shi game da ingancin cewa akwai rayuwa bayan mutuwa, ingancin cewa akwai ranar alƙiyama, ingancin cewa za a yi hisabi ballantana ma a samu sakamako. Sun kasance suna kyamatar wannan, suna ganin cewa wannan abun ba ma haka bane ba. To yanzu Allah maɗaukakin sarki sai kawo wata matsala wadda take kamar reshe ce akan waccan, reshe ce akan inkari ba abin da suke da shi, shine cewa ma'abocin wannan ƙuduri, ma'abocin wannan abin da ya yarda da shi a cikin zuciyarsa na ƙaryata cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ko akwai tayar da matattu da abin da zai biyo baya, yana ƙara yin wata magana wadda take ko dai ta istihza'i, ma'ana izgili ga wanda yake yana yi mawa wannan maganar, ko kuma a'a yana yin maganar ne bisa cewa to mu kaddara ma ka yadda da abin da ka yadda da shi, to ga abin da nake zanna, yadda da abin da ka yadda da shi, ga abin da nake zato zai faru. Hadisi ya inganta daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Habbab ibn al-Arad radiyallahu anhu, wanda yana daga cikin sahabbai wanda suke mafarkar kafarkan musulunta lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da da'awar musulunci a garin Makka. Yake ba da labari, yake cewa jittu al-As bin Wa'il as-Sahmi, na je gurin al-As bin Wa'il as-Sahmi, wanda yake ɗaya ne daga cikin kandararrun mushrikai a garin Makka a wancan lokaci, mutane waɗanda suke masu ƙarfi da dukiya da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da ita. أتقاضاه حقا لي عنده يتي إنا نيمو من حقنا ونبيكي أغرنسا رسول الله يوم حديث يا بيّر تيوا يا يمسا وتهدماني يا مشوان أيكي نيسي فارا لا دم دزي باشي بيّن دزي مشوان وانا أيكي أغرنسا معنا بيبيا حباب وانا أيكي قد أبينا سمداك سيجي غرنسا إنا نيمو باشي وانا حقن. فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم, yace ba zan ba ku wannan haƙƙi ba ka ba har sai ka kafirce wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, sai Habbab yake cewa, ya ce da shi la hatta tamuta thumma tub'as, a a bar shi dai har sai ka mutu an tayar da kai tukunna sallah. Mana ya ba shi amsa daidai da ni, daidai da abin da ya mishi, shi yana neman ya kafirce sannan ya ba shi abin duniya, shi kuma yake gaya mai abin da kai imani da shi abinda kake imani da shi to har sai ya faru sannan ku tukunna sannan ka bani haƙina qala wa inni lamaytun thumma mab'us yake tambayar sa auni yanzu zan mutu kuma bayan na mutu a zo a ce za a tayar da ni qultu na'am sai khabbab yace da shi eh qala sai yace to inna li hunaka malan wa waladan fa aqdikahu to shikenan muje din tunda ka ce zan mutu a tayar da ni a can din ma ina da dukiya da ƙaya da zan biya ka da shi a can in mun je can na biya ka fa nazara hadhihi al-aya sai khabbab yace sai wannan aya ta sauka asara ayta alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka tafaddace shi kuma wannan lafazi ne Imam Muslim ne a cikin sahihinsa malamai masu tafsiri suna kawo wannan hadisin a matsayin wannan shine tabbas dalilin saukar wannan aya da Allah madaukakin sarki ya saukar al-Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu da al-As bin Wa'il wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin su ya bashi amsa ko dai yana mishi istihza'i ma'ana yana mai izgili ko kuma yana bashi amsa a matsayin cewa to in ba har kana ganin cewa za mu je can din to ai a can din ma na fi ka fita domin ina da ƴaƴa ina da tarin dukiyar da zan baka da haka ba wata matsala bace ba idan mun je can din yanda muke a nan kana ƙasa na a can din ma na fi ka da haka a can din ma ina da abin da zan baka sai yace Allah madaukakin sarki yace afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada shin baka ga wannan wanda ya kafircewa ayoyin mu da muka aiko ba ayoyin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama da su wa qala yake cewa la utayanna malan wa walada ai a lahira din ma za a bani ƴaƴa da dukiya idan mun je zan samu dukiya zan samu ƴaƴa da haka ba shi da matsala a hangensa a cikin abin da yake zai samu a can sai Allah madaukakin sarki ya ce a qala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahman 'ahda shin ya leka gaibu ne ya san abin da yake zai faru a nan gaba shin ya san abin da yake wannan rana take dauke da shi ko kuma menene sakamakon da zai samu a wannan rana ko kuwa ya dauki alƙawari ne gurin ubangiji ne jin kan bayansa ya faɗi ɗaya daga cikin guda biyu wannan ya nuna ashe ɗayan biyu ne za ka samu wannan irin bayanin da ka bayar ko dai an sanar da kai kayi ko kayi leƙe na ilimin gaibu abin da yake ya ɓoye gaba yi wanda yake Allah madaukakin sarki ya bar ma wa kansa sani to ka leƙa ka gani na abin da zai auku nan gaba ka san me zai faru shi sa sai kake faɗa da confidence da ƙwarin gwiwa cewa za ka samu abin da za ka biya wannan bashi ko kuma a'a alƙawari ne Allah madaukakin sarki ya baka cikin malamai masu tafsiri suke cewa menene wannan alƙawari ne wasu malaman suka ce ai alƙawarin shi ne in kai imani Allah zai baka kyakkyawan sakamako to kai baka ɗauki wannan alƙawarin a gurin Allah madaukakin sarki ba domin akwai hadisi ingantacce da manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mawa ɗaya daga cikin sahabbansa na cewa haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayi shine zaman ko sun bauta masa ba tare da sun haɗa shi da wani a cikin bauta ba kamar yadda haƙƙin bayi a gurin Allah madaukakin sarki shine Allah ba zai azabtar da wanda yake yayi imani da shi kuma bai haɗa shi da wani a cikin bauta ba to wannan sai malamai suke fassara shi da cewa a nan gurin ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda cewa ya dauki alƙawari a gurin Allah majiɗan bayinsa wannan alƙawari shine yayi imani da Allah ya kasance ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama da shi dan haka shin kayi leƙe ne ka gado gaibi ko kuma a'a kana ganin kayi riko da hanyar da za ka kai ka can alƙawarin da Allah ya yi wa bayinsa kai ma yanzu ka shiga ciki to tunda yake guda biyun nan duka babu su ya zama menene na uku ƙarya ce abin da ya faɗa shaci faɗi ne abin da ya faɗa bai da wani tushe na abin da ya shafi gaskiya asalin karma attala al-ghaib hamza ce guda biyu domin a nan gurin istifham ne Allah madaukakin sarki ya sanya maganar akan ta ma'ana tambaya amma tambaya ba wai ta neman ilimi ko sani ba tambaya ce ta ƙure ma'abucin da ake yi mawa wannan tambaya da haka asalin kalmar sai ta zama a attala al-ghaiba shin ya yi leƙe ne zuwa ga ilimin gaibu ya san me abin da Allah madaukakin sarki ya ɓoye a bisa abin da yake ya keɓanta da shi na iliminsa to amma idan hamza suka haɗu guda biyu cewa akwai asalin hamza ta farkon kalma sannan kuma akwai hamzatul istifham da za ta shigo wannan kalma to sai ya zama to an haƙura guda da guda daya an dauki guda daya domin maimaitawa yana yin nauyi akan harshe sai aka ajiye guda daya a dauki guda daya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa astakbarta am kunta minal alim asali a astakbarta am kunta minal alim asqafal banati ala albani a asqafal banati ala albani wannan shine ka'ida ta larabci da ake saka lokacin da duk waɗannan hamzoji guda biyu suka haɗu ma'ana hamzatul alqaf' wadda take ta asalin kalma da kuma hamzatul istifham da haka Allah madaukakin sarki yana yin tambaya ne ta kai ga shi wannan a abucin da awa ta cewa shin ya samu wani abu ne da ya bashi tabbaci ya bashi ƙwarin gwiwa a cikin zuciyarsa har ya sa yake ganin cewa a ranar gobe kiyama zai biya wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama abinda yake ya yana kansa na haƙin da yake da shi a kansa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kalla a'a ba haka bane ba wannan abin da kake da'awa a kan shi da dai bai taba zamantowa gaskiya ba wannan magana da kake buri ko kake fata ko kake hanjin cewa za ka iya aukuwa san ba za ka zamanto haka ba Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace kalla a nan gurin adaki rad'in ce mana ana yin magana ne an kawo ka ne a matsayin abin da zai kore hakikanin korewa akan abin da yake wannan mutumin ya faɗa na abin da ya gabata sannan kuma za a bi bayanta da kalma wadda take koma maganganu wadanda suke za su tabbatar da abin da yake na hakika na gaskiya kenan an rushe wanda ya faɗa yanzu kuma an kawo abin da yake na gaskiya shi yasa malam yace harfu rad'in lima qablaha wa ta'kidun lima ba'daha ta rushe abin da yake ya gabace ta ko ta kore shi sannan kuma za ka tabbatar da abin da yake zai biyo baya da wannan magana da kake yi ya kai kafiri ya kai wanda kake wannan da'awa ka sani cewa da dai ba haka bace ba salaktu wa namuddu lahu min al'azab madda Allah madaukakin sarki yace da sannu za mu rubuta abin da ya kasance yana fada din nan wannan maganganu da yake furtawa Allah madaukakin sarki yace za mu rubuce su domin Allah madaukakin sarki ya talabi mala'iku wanda yake suna rubuce maganganu da ayyukan bayi كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله ما تقول سرقيا سنة ملائكة أن بسكي ما سبين ددكي ما سربو شيء كب دا كب أبن دا أرعب نكي أي كتاوى دا مغانر سا دا موزن سا دا أي كنسا دا باكي إيه سنة من الله ما تقول سرقيا أورا مسوى لما هم كما إنهم يفعلون ما يؤمرون شوى للي سنة أي كتا أبن دا Allah madaukakin sarki yayi musu umarni ya ce wa su aikata shi na abin da ya shafi umarnin da ya musu cikin umarnin shi ne samar da waɗannan mala'iku na musamman wanda aikin su shine kididdiga da rubuce aikin bayi dan haka sanaktuhu ma yaqulu Allah madaukakin sarki yana gaya mashi yana tunatar da shi shi wannan mushriki cewa lallai fa za a rubuce abin da yake ya kasance na furta kai ya dauka ya ci banza kai dauka in ya furta ya manta shi kenan kar ya dauka zancen kawai irin maganar da za ka yi ne kai in ka mance shi kenan ta mantu a'a wannan al'amari zai zamanto za a rubuce shi don haka akwai ranar da za a zo a yi sakamako a bididdigin wannan abin da yake ya kasance yana furtawa ko yana aikatawa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun shin suna tsammanin cewa mu ba ma jin sirrin su ba ma jin keɓantaccen zancen da suke yi a tsakanin su ba ma jin ƙorewa mutane da yawa da suke yi su kawwara a wani guri su maganganun su Allah yake bala da dai ba haka bane ba wa rusuluna ladayhim yaktubun manzannin da suna nan a tare da su suna rubucewa da haka duk inda mutum ya buya duk inda yake ya keɓance magana duk yanda ya ƙasa ƙasa da sautin sa Allah madaukakin sarki ya riga da ya tanadar da waɗannan bayan izinin qaulin illa ladayhi raqibun atid Allah madaukakin sarki yace babu wani lafazi babu wani furuci da ma'abocin furtawa zai rubuta sai an yi sai ya furta a bakinsa sai ake tunatar da shi cewa illa ladayhi raqibun atid face fa akwai waɗannan mala'iku raqibun atid waɗanda wannan sifa ce ta su a bisa mafi rinjayen fassara a gurin malaman tafsiri cewa raqibun atid masu bibiyar su masu bin diddigi babu wani abu da yake kukke musu na abin da wannan dan adam din yake aikatawa kamar yadda atidun ai hadirun la yanfaku anhu fi ayi halin min al-ahwal yana tare da su wannan mala'iku suna tare da wannan bawa a kowane irin yanayi a kowane guri ya shiga lungu da sako safiya da marance koma a ina ne suna tare to duk wanda yake tare da kai irin wannan tarayya da Allah madaukakin sarki ya safta shi da ita akwai wani abu da zaka wanda bai sani ba babu shi to kuma su umarin da aka musu shine rubutawa na haka za su rubuta qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun Allah madaukakin sarki yake gaya wa mushrikai irin wannan amsa ku yi ta makircin ku duk abin nan da kuke yin makirci a kansa da ƙulla ƙullun nan da kuke yi ma wa addini manzanninmu suna nan a tare da ku suna rubuce wannan abu don haka Allah madaukakin sarki ya gaya masa sanaktubu ma yaqulu za mu rubuce abin da yake ka kasance kana aikatawa da sallu za mu yi wannan aiki to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa namuddu lahu min al'azabi madda sannan kuma za mu daɗa masa azaba daɗi akan azabar da ake yi masa domin asali ya cancanci azaba bai yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba domin Allah maɗaukakin sarki ya ce afara'aita allazi kafara bi ayatina shin baka gani ba ba ka da labarin wannan wanda ya kafirce wa ayoyinmu wannan hujja ta farko kenan da ya cancanci ne azabar Allah domin ya yi kafirci hujja ta biyu da ya cancanci ƙarin azaba shine wa qala la utayanna ma nan wa walada yayi da'awar cewa a lahira ga abin da zai samu na sakamako da haka sai ya zamanto yayi ma wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya da haka ƙarin kafirci ne akan kafircin da yake kansa to tunda yake aikin sa haka ne dan haka wa namuddu lahu min al'azabi madda za mu ƙara mishi azaba akan azabar da yake ya kasance yana cikin ta sakamakon kafircin da yayi na Allah maɗaukakin sarki sai ya zamanto wannan ƙarya da kire da yayi wa Allah maɗaukakin sarki ta zama sila da zai zamanto ya samu wannan ƙarin azaba din Allah maɗaukakin sarki yace allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla jibnahum azaban fawqal azabi bima kanu yusidu Allah ya yi alƙawarin cewa waɗanda yake sun kafirce wa Allah maɗaukakin sarki sannan kuma suka kasance masu yaƙar addini masu ƙoƙarin duk inda addini zai ci gaba su toshe wannan gurin duk inda aka ce ga wata dama addini zai yaɗu su yi ƙoƙarin su rufe duk inda za su yi su kautar da wasu mutane wanda zukatansu suka fara karkata a kansu saurara da kalmar Allah su yi ƙoƙarin su rufe wannan sai Allah ya ce zidnahum azaba za mu ƙara musu azaba da ba su shin azabar ne suna ciki domin ya ce fawqal azabi ƙari akan azabar da suka kasance suna ciki saboda me bima kanu yufsidun ne daga abin da yake sun kasance suna aikatawa na barna a ban ƙasa qul innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum alazaba alshadid bima kanu yakfurun da sauran ayoyi da Allah madaukakin sarki yake bada bayani na irin yanda ya kawo garmawa masu irin wannan mummunan ɗabi'a din sakamako ƙari akan abin da gama garin kafirai suka cancanta na azaba sakamakon rashin imanin su da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda Allah madaukakin sarki ya ce za mu zare masa za mu janye masa duk abin da yake ya kasance yana furtawa din nan cewa ya mallake shi wa yatina farda zai zo mana shi kadai tak wannan abin da yake ya mallaka din mu ne a ƙarshe za mu gaje shi domin Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un kaman da muka ji a ayar da ta gabata cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa lallai mu ne za mu gaje ƙasa kuma da abin da yake kanta kuma gare mu za ku dawo to in kun tashi dawowa a wani irin yanayi za ku dawo wa yatina farda za ku dawo a yanayi na ɗaya tilo kai kai kadai babu wannan ƙwayar da kake furtawa cewa kana da su babu wannan dukiyar da kake ganin ka tara ta ka same ta har ka rufe maka ido har ka sa kake jin cewa kai ilimin yanzu ka zama wani abu ba da abin da zaka dawo da shi irin yanayin da sai suke cewa hannu na dukan cinya ba komai a hannun amince ke saboda ba abin da ka mallaka ballantana ka dukune shi wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun Allah yace lallai tabbas mu ne waɗanda muke masu rayarwa kuma mu ne waɗanda su muke masu kashewa kuma sannan nahnu al-warithun mu ne haƙiƙanin masu gajiya duk wani abu da ɗan adam ya mallaka a kan ƙasa ko mun yi sa ko mun girman sa Allah madaukakin sarki ya nuna a ƙarshe wa mawane ne ni Allah madaukakin sarki domin shine mamallakin komai walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khalaqnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annakum fiikum shufa'a laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'anhum ma kuntum taz'umun Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa jittuna farada za ku dawo mana a tilo-tilo a ɗai-ɗai-ɗai-ɗai-ɗai kama halakalakun awwal marra kamar yadda ya kasance cewa mun halicce ku tun a farkon sha'ani dan adam kowa ya zo duniya ne yana shi kaɗai ina jin kuɗin biyu da za a haifa kowa shi kaɗai yake tarowa to Allah madaukakin sarki sai ce farada a ɗai-ɗai-ɗai-ɗai kama halakalakun awwal marra kamar yadda muka halicce ku tun a farkon sha'ani yadda kuka zo a ɗai-ɗai haka za ku dawo gare mu a ɗaiɗai ɗinku komai adadin yawan ku idan kuka mutu a tare kowa makwancinsa daban ko da dalili ya sa an haɗa ku guri guda an binne ku kowa Allah zai tashe shi shi kaɗai domin kai kaɗai ka zo kuma kai kaɗai za ka koma da haka ya kai ɗan adam inda za ka koma ga Allah a irin wannan yanayi menene za ka naka ƙafafa menene za ka na tunanin cewa za ka koma da wani abu gurin Allah na ɗaukakin sarki an tuna maka farkonka a yanda ka zo ba tare da komai ba tabbas kuma haka za ka koma ba tare da komai ba in taƙamarka kuɗi a nan za ka bar shi in taƙamarka ɗaya a nan za ka bar su in taƙamarka jama'a to Allah ya gaya maka kai kaɗai za ka koma da haka da kai da wanda kuka yi tarayya a sabon Allah da kai da wanda kuka yi tarayya a duniya ɗar addini da kai da wanda kuka yi tarayya a gurin kafirci kowa ana gaya muku ba wanda zai gode wani kewa ba wanda zai ma wani jaje ba wanda zai kai wani ɗaukan laifin da ya yi kowa zai koma gurin Allah madaukakin sarki shi kaɗai ba tare da cewa a ya haɗu da wani ba domin wannan sai ya nuna maka cewa ashe tarayyarka da wani akan wani aiki yana daga cikin abin da yake tausayin bawa ga Allah madaukakin sarki ga bayinsa ku ɗebewa juna kewa ku taimaki juna akan abin da kuke kai na alfayi shi sa sai Allah ya ɗanɗana wa kafirai azaba da kasantuwar cewa lokacin da za a wurga shi cikin tafiya za a wurga shi a ɗansa ne a yi mishi azaba a gana mishi amma mummunai kuma fa za su shiga aljanna ta waza saboda abin da yake cikin haɗuwarka da ɗan uwanka na farin ciki da ɗebe kewa da sa ka ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali za ka Allah na ɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin wannan aya na cewa yadda ka kowa ya zo shi kaɗai haka zai koma shi kaɗai da haka kai ne wannan furci duk waɗannan abubuwa da kake ganin kana da su ka fi sanin cewa a nan za ka bar su ba tare da ka tafi da su ga Allah madaukakin sarki ba ballantana su amfana maka wani abu a can wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda wannan abin da yake furtawa yana da shi Allah madaukakin sarki ya ce da sabu za mu gade shi zai dawo gare mu yana shi kaɗai ta واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا إتشي آية نعم معلم بسم الله
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
الله لا تكون سلفية شغلة شغلة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كما سكرئي وأن بسكي كما باك سيكي ليكون أما سين شوا سكسن شي مسألوني وأن بيكي زاس بوتا مسل ليكونوا لهم عزا domin su zama musu mataimaka, domin su zama ko musu wata ma'ukuga da za su samu ƙarfi a tare da su, wata ma'ukuga da za su cimma abin da suke so su cimma. Allah madaukakin sarki a wannan aya yana nuna mana irin daga cikin ayyukan da mushrikai suka kasance a kai. Ayyukansu shine yanzu sun ɗauki koma bayan Allah a matsayin Allah. Abin da ya cancanta a yi mawa Allah madaukakin sarki na bauta, suna jingina shi ga waɗanda suke ba Allah madaukakin sarki ba. Ko dai ya zamanto cewa duk wani abu da aka riƙa wanda yake koma bayan Allah, ko kuma a mai bigiran a wannan gaɓar Allah madaukakin sarki yana ba da bayani irin yadda suka riƙi abubuwan da suka sassaƙa da hannuwansu, gumakansu da suka riƙa a matsayin ababen bautarsu, sai Allah madaukakin sarki yake faɗan cewa sun riƙi wannan a matsayin cewa liyakunu lahum izza, domin su zamanto sun zame musu hanyar da za su samu al'izz, ma'ana izzar, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. To malamai masu tafsiri a nan suna ƙoƙarin su bayyana menene abin da mushrikan nan suka nufata da anan da Allah madaukakin sarki yace liyakunu lahum izza. Ta yaya ne za su zame musu izza ɗin? Ta yaya ne za su zame musu mataimaka ɗin? Ta yaya ne abin da suke tunani a kan su za su samu a game da waɗannan ababe da suka riƙa a matsayin abin bauta? Wasu sai suka ce liyakunu lahum izza ay liyakunu lahum shufa'a, domin su zamanto musu maceta wanda za su cece su, waɗanda yake za su duk sanda wani mummunan abu ya faɗo musu to za su zama sun ba su kariya. Da aka cikin abin da shaiɗan ya ƙarata musu zukatansu suke bi da shi shine ko wannan azabar da kuke furtawa za a yi za a yi za a yi, ai a can ɗin ma waɗannan alloli da muka riƙa za su zama musu ababen ceto, ma'ana za su kuɓutar da su daga wannan azaba ɗin. A irin haka ne kadan Allah madaukakin sarki wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yansa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'indallah. To muji mun yadda cewa duk wani abin da kuke faɗa ɗin akwai, to mu mai riga da mun riƙi waɗannan a matsayin ababen bauta. Sai Allah yake cewa kuma suna bauta musu alhalin ba sa cutar musu ba sa amfana musu. To wanda bai cutar maka ba bai amfana maka ba a nan gidan duniya, ta yaya kake tsammanin lokacin da za a je gurin Allah madaukakin sarki zai zama ya amfana maka wani abu? Kuma wannan ita ce babbar ƙofar daga dama daga cikin mutane suka ɓata a kanta. Ƙofar ceto, ƙofar jin cewa wani zai yi kuɓutar da kai daga abin da yake na cutarwa, daga bala'i idan ya tunkaro, daga azaba idan ta tunkaro. Kai ba ma wannan buwan da ya kai matakin ƙarshe na kafirci da fatin cewa Allah da tunanin cewa babu wata rana ta azaba da za a yi, babu wata rana da Allah madaukakin sarki zai sakanta wa ɗan wuta da mummunan sakamako ya saka wa ɗan aljanna da kyakkyawan sakamako, suke ganin ko haka? To wannan ma yadda idan abin da ake cewa sallan na da dalal ba tare da mun tsaya muna jayayya ba, mun yadda din akwai, amma mu mun riƙe wa'annan su za su cece mu a can. Wannan shine irin abin da yake mutane daban-daban sun bi na tafarki da suka samu ɓata a kan sha'anin abin da ya shafi ceto. Nasara kullum suna da awa cewa Annabi Isa zai cece su, suna ganin cewa abin da duk ake furtawa ɗin nan su fa a ranar gobe alƙiyama su ɗan gata ne. Annabi Isa alaihi salatu wassalam tunda sun ɗauke shi a matsayin ɗa da Allah madaukakin sarki, sun ɗauke shi a matsayin ɗayan alloli guda uku, wasu ma suna ganin shi ne Allah ɗin ka cokar, suna ganin wannan imanin nasu zai kuɓutar da su, wannan yadda da suka yi game da sha'anin Annabi Isa za ka kuɓutar da su. Yahudawa suna ganin Uzairu ibn Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, sun ɗauki Uzairu a matsayin ɗan Allah, in ka tambaye su za su ce zai cetar da su a ranar gobe kiyama. Mushrikan Makka a wancan lokaci ɗin suna ganin cewa sun riƙi gumakansu, wasu kuma sun riƙi mala'iku a matsayin cewa su ne za su ba su ceto a ranar alƙiyama. Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Da haka cewa jin da suke yi wannan mala'iku kowannan gumaka da suka riƙa za su amfanar musu wani abu, zai zamanto cewa sun samu wata kuɓuta daga azabar Allah madaukakin sarki. To shi ne abin da Allah madaukakin sarki yake nufi liyakunu lahum izza. Kuma kamar yadda na faɗa, wannan kofa ta abin da ya shafi ƙudurin ceto, har waɗanda suke sun yi imani da Allah madaukakin sarki ta zama musu kofa da suka samu zamiya a kanta. Domin za ka wayi gari ka samu mutum ya yi imani da Allah madaukakin sarki, ya yi da aikin da manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayin cika mutan annabawa kai yana littafin shari'ar da ita ne Allah na karɓi sarki zai karɓi addinin ka a cikin wannan al'umma to amma sai su dinga gane ga wasu nagartattun bayi ga wasu salihan bayi ga wasu mutanen kirki bari mu rike su a matsayin waɗanda suke ranar gobe kiyama za su zama tuma da sila da za mu samu ceto a gurin Allah na karɓi sarki suna masu jin cewa kai an kai matakin da in waɗannan mutane suka ce ga abinda za ku bauta wa Allah da shi za su rike shi su muhimmanta shi a wani lokacin ma fiye da wanda yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to kun ga ai wannan mutum ya musanya abinda yake haƙiƙanin maqsudin da ake buƙata daga gare ka ya dauki abinda yake abinda Allah madaukakin sarki baya so na'am ceto gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisai ingantattu abinda yake nuna cewa akwai wani al'amari da zai auku ranar alkiyama wanda sunansa ceto dama da Allah madaukakin sarki zai ba ma wake bantattun mutane ko abubuwan da ya zaba ya ba su izinin cewa su yi ceto din ga wanda wannan ceto ga wanda yake yayi imani da Allah madaukakin sarki ga wanda yake ya karanta gurin bin dokokin Allah madaukakin sarki amma kamar yadda muka sani kowane dan adam da irin nau'in laifinsa a matsayin gamagarin mutane ba annabawan Allah madaukakin sarki ba wanda Allah ya nufa zai samu rahama wanda Allah ya nufa zai samu yafiya wanda Allah ya nufa cewa zai kai ga mun tsira za a bada dama ya zamanto an cece shi ma'ana kamar mutum ne yazo da wani abu da ake buƙatar wani adadi na musamman ga naka ka zo da shi adadin ka bai cika ba sai a bada dama a cece ka kamar ai muka cika wannan adadi din domin ka samu ka dace da rahamar Allah madaukakin sarki to wannan shine bayanin ceto a takaicen takaicewa a kuma kalmomi wanda suke la'alla wanda za su fi kusanto mana da ma'anar da haka wanda bai yi imani ba in ana maganar imani ana maganar bawa ya zamanto ya yarda da Allah madaukakin sarki shi kadai tilo a gurin bautawa in ana maganar imani ana maganar bin manzo sallallahu alaihi wasallama sau da kafa cikin abin da yace ayi ayi abin da yace a hannu a hannu to wannan shine sharadi na farko wanda yake zai gagarmawa da ma'abocinsa cewa lallai ko mu gagar da mutum ya zamanto cikin waɗanda sun cancanci ana sa ran cewa in an tashi in ceto za a iya samu ya zamanto sun shiga cikin waɗanda za a ceta manzo sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto kamar yadda shine yake da ash-shafa'a al-uzma mafi girman ceto da za a yi ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya gaya mana bisa harshen manzo sallallahu alaihi wasallama irin yanayin da za a samu kai a wannan rana yanda Allah madaukakin sarki zai bijirar da halittu gabaki daya kowa yana cikin tashin hankali kowa yana cikin firgici kowa yana neman ina za a sa kai ga rana Allah madaukakin sarki ya sako da ita ga bayi an kai yanayin da bayi ji suke yi ma yau Allah madaukakin sarki a yanke mana hukunci kowa ya je inda zai je saboda irin azabar da ake ciki halitta sai su unguma su tafi gurin annabawa daban-daban ko ina in aka je muna neman ka jefa mana ceton Allah madaukakin sarki a mana hisabi kowane annabi sai ya ce wane ni ban kai ba ban isa in roki wannan ba domin ina da kaza sai ya ambata wani abu wanda yake yana ganin yayi sa a matsayin kuskurewa ga Allah madaukakin sarki dukka gabaki dai sai an gama kewayewa sai a tafi gurin shugaban talikai shugaban halittu annabi mu'allaf rahma manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ce ana laha ni nake da wannan ni nake da wannan wannan ita ce ash-shafa'a al-uzma ceton da zai yi wa bayi gabaki daya kowa ya shiga cikin wannan ceton da wanda ya yi imani da wanda bai yi ba domin zai roki ne cewa a zo a yi hisabi to har wanda ya imani har wanda bai imani ba kowa za a yi mishi ne hisabi za a yanke masa hukunsa dan haka wannan shine suke cewa ash-shafa'a al-uzma fi ahli al-mawqif li fasl al-qada cewa Allah madaukakin sarki yazo ya rabe fatanin bayi wanda yake da kyau ya ga kyakkyawan sakamako wanda bai yi da kyau ba kuma ya ga mummunan sakamako kamar yanda shine zai yi ceto ga ɗan aljanna a bude masa kofar aljanna manzo sallallahu alaihi wasallama shine mutum daya tilo zaɓaɓɓe a gurin Allah da Allah ya sani cewa idan ya kwankwasa kofar aljanna mala'ikun nan za su bude masa in aka yi wa 'yan aljanna hisabi sun taho za su shige ta to za a yi cirko cirko a kofar aljanna mala'ikun nan da a musu umarni su bude ta ga kowa ba sai ga wa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma zai yi ceto daga cikin al'ummarsa wanda suka yi sun imani sun kiyaye dokokin Allah daidai gwargwado amma suna da tawaya ta wasu fuskoki sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi ceton sa sai ya bashi wannan shine ceto na manzo sallallahu alaihi wasallam annabawa wanda suka gabace shi
suna da ceto a cikin al'ummun su za su riga Allah madaukakin sarki ya ba su ceton daga cikin al'ummun su wanda suka yi imani da su kuma Allah madaukakin sarki zai ba su wannan ceto din mala'iku za su yi ceto kamar yanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana za su ceta daga cikin bayi waɗanda suke sun yi imani da Allah madaukakin sarki amma sun aikata zunubai sai Allah madaukakin sarki ya ba su damar da za su yi wannan ceto shahidai daga cikin bayan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai ba su dama su ceto kamar yanda hadisi ya nuna cewa kowane shahidi zai ceci mutum 70 daga cikin makusantansa waɗanda ne suka yi imani da Allah madaukakin sarki mu'minai nagartattun bayi na Allah madaukakin sarki su ma za su yi ceto alqur'ani da azumi za su yi ceto kamar yanda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana haka a cikin hadisi ingantacce kamar yadda mutum wanda ya yi imani da Allah madaukakin sarki a matsayin musulmi a matsayin mu'mini ya mutu a garin Madina shi ma dalili ne da zai samu ceto da haka ashe ceto menene gaskiya ne amma ba kowane daga gari bane yake yin ceto sai nagartattun bayi sai zaɓaɓɓu wanda nassin hadisi ya nuna mana za su yi ceto mun yi imani za su yi manzon Allah zai yi mala'iku za su yi annabawa za su yi nagartattun bayin nan da muke tunani akwai wani nassi da ya ce mana wane ɗan wane jikan wane zai yi ceto babu shi don haka ba mu da haƙƙi ba mu da dalilin da za mu yanke cewa malaminmu wane shehinmu wane jagoranmu wane bawan Allah wane zai yi ceto wannan al'amari ne na Allah madaukakin sarki kamar yadda yana da matuƙar kyawun mu fahimci cewa abinda ya shafi ceto ba gaba gaba ake yin shi ba akwai sharuɗai da sai sun cika sannan ceton zai samu na farko izinin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shi ne zai ba wannan mai ceto dama ya ceci wanda za a ceta man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi haka yawaye ya isa yayi ceto a gaban Allah madaukakin sarki ba tare da izinin sa ba babu shi abu na biyu ko sharaɗi na biyu shine ya zamanto Allah ya yarda da wanda zai yi ceton da kuma wanda za a ceta din dan Allah bai gore kai ba zai sanya ka cikin wanda za a cece su din nan ba wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda kun ga annabi Allah ya yi mana sharaɗin guda biyu sai Allah ya bada izini ko sai Allah ya yarda ya yarda za a yi ceton ya yarda da wanda zai yi ceton sannan ya yarda da wanda za a ceta sannan ceton zai kasance abu na uku wanda shine kusan za mu ce kamar lasisin farko da zai sa mutum ya iya sa ransa cikin waɗanda za a ceta shine ya zamanto cewa mutum min ahli tauhid waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki ba tare da sun hada shi da wani a cikin bauta ba da haka duk wani wanda kike gani duk kirkin sa din nazartar ta kikkiyar ta kuwa halin ta duk kaza duk kaza cikin wanda ke gani mai kyau din ne ba za ta samu ceto ba in ba ta yi imani da Allah madaukakin sarki ba fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kamar yadda Allah ya faɗa akan kafirai da mushrikai domin su waɗanda za a ceta din nan ciko ake yi musu shi kuma wanda bai yi imani ba aikinsa yana da lana ba yi da rana aikinsa ba abin da zai amfana masa ba a lissafin nagartar aikinsa to dan haka ce tan ma inda za a yi ba zai amfanar mishi ba ballantana ma ba za a yi mishi ba to mu koma kan ayar mu li yakunu lahu izza suna sa ran cewa waɗannan waɗanda suka riƙa kuma bayan Allah madaukakin sarki za su zamanto masu cetonsu shin sun cancanci su kasance cikin masu ceton su da ɗai ba su kasance ciki ba da wanda ake sa rai zai cetar da waɗanda za a ceta ɗin da baki ɗayan su ba su kasance cikin waɗanda alƙur'ani da sunna suka tabbatar da cewa za su yi ceto ba da haka ashe abin da suke yi mafarki ne waɗanda yake wanda yake bayi da gaskiya kamar yadda wasu malaman suka ce a'a ba wai ana nufin ceto bane bali yakunu lahu izza ana nufin taimako suka kafa hujjar faɗin Allah na ɗaukakin sarki wattakhadhu min duni llahi alihatan la'allahum yunsaruna za su samu nasara za su shige musu gaba duk abin da suka sa a gaba wannan za su taimake su in yaki aka zo gaggawa tsakanin musulmai da mushrikai suna ganin akwai waɗanda za su taimake su waɗanda suka riga koma bayan Allah na ɗaukakin sarki sai inda wasu kuma ya kunu na izza suka ce a'a sun yarda akwai Allah amma sun rike su ne domin su kusantar da su zuwa ga Allah suna ganin cewa waɗannan su ne ‘yan gatan Allah waɗannan su ne suka isa su ciccide da su kai mu samu kusanci da Allah na ɗaukakin sarki wattakhadhu alladhina ittakhadhu min duni llahi alladhina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila llahi zulfa wai suna ganin cewa sun rufe waɗannan abubuwa kuma bayan Allah maɗaukakin sarki domin su maishe su domin su iza su domin su mayar da su ƴan gaba-gaba su samu kusanci a gurin Allah maɗaukakin sarki. Kwatanta cikin yadda mutum idan ya je wani guri yana ganin ba wanda ya sani akwai abin da yake nema zai riko da wanda yake da kusanci a wannan gurin, wanda yake da fada a wannan gurin domin ya mishi ya mai iso domin ya buɗa masa hanyar a fahimce shi a gane shi ko kila a bashi abin da yake nema. Irin wannan hayan din suke cewa sun riki waɗannan gumaka ko sun riki waɗannan mala'iku da suke jingina musu cewa ƴaƴan Allah ne a matsayin abin da za su ba su kusanci su samu kusanci ga Allah maɗaukakin sarki. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla sam wannan abin ba haka ba ne ba, a tafai ba haka ba ne, wannan abin da kuke tunani da ɗai bai kasance haka ba, wanda kuka riƙa inda su zamanto ko dai masu taimakonku ko masu cetonku ko masu su ba ku kusanci da Allah maɗaukakin sarki, wannan al'amarin ba haka ba ne ba, ba zai taɓa aukuwa ba domin Allah bai tsara abin ya kasance a haka ba. Allah kamar yadda yake faɗa a cikin suratul anbiya am lahum alihatun tamna'uhum min duniya la yastati'una nasra anfusihim wa la hum minna yus'abun, su kare kansu ba za su ba ma kansu nasara ba, har su taimaki kansu ba wannan tana ta amfana muku wani abu. Sai Allah ya ce sayakfuruna bi ibadatihim, to yanzu an rushe abin da suka yi ubiri, an rushe abin da suke faɗa suke riyawa, yanzu ana faɗa musu abin da yake na gaskiya wanda hatman sai ya faɗi. Sayakfuruna bi ibadatihim, da sannu waɗannan alloli ɗin za su kafirce wa ibada da suka kasance suna yi musu, ma'ana za su raba hanya da su, za su yi nuna bara'arsu da su cewa ba da yardarsu ba, ba da sa'awarsu ba, ba da amincewarsu da suka kasance suna bauta musu, wa yaquluna alaihim bidda, ƙari ma a kan haka za su rayu gari suna kishiyoyi. Ma'anar wance kishiyoyin shi ne kai kana da awar wani abu wanda yake gefen nan shi ma yana da awar wani abu daban, da haka duk abin da suka kasance suna riyawa game da waɗannan mutane na ƙudurin zuci na ayyukan da suke yi, da sannu za a wayi gari za su zama sun yi hannun riga, su suna mu ku muka bi, su suna mu ba ku muka bi, su suna cewa mu muka bauta muku, su suna mu ba mu ce ku bauta mana ba, kowa zai zamanto yana neman bara'arsa da kowa. Kuma wannan shin wanda yake ma an bauta masa a matsayinsa na ɗan adam na garfacce ko zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓu annabawan Allah, ko kuma wanda yake an bauta masa sakamakon an sassaƙa shi an samar da shi ga baki ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa za a samu bara'an. Annabi Isa alaihi salatu wassalam da ɗan bai kira iyaye mutanensa zuwa ga cewa su bauta masa ba, amma an wayi gari sun riƙe shi a matsayin ne abin bauta koma a bayan Allah maɗaukakin sarki. To Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi, menene wannan an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Annabi Isa alaihi salatu wassalam duk da irin yanda kiristoci suka rike shi za a wayi gari Allah maɗaukakin sarki da gobe kiyama yana tambayarsa tambaya ba ta rashin sani ba, sai tambaya ta ko waɗannan mushrikai a nuna muku tsananin bara'ar wannan bawa da suka rika a matsayin abin bauta da tudu. Allah zai tambaye shi shin kai ne ka ce wa mutanenka, kai ne ka ce da su su rike ka a matsayin abin bauta kuma bayan Allah? Zai ce sarki ya tabbata a gare ka ya Allah, ba abin da nake da su sai ne abin da kai yin umarni da shi. Kun ga anan gurin an samu ne wa yaquluna alaihim bidda, annabi Isa alaihi salatu wassalam ya rabu da su ya raba hanya da su. Wa idza ra alladhina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana ha'ula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. لوكاشين دا وادا سوكاي شركا سوكو غون دا سوكو سانشي سونا شركا دين دومين سو سونا شركا تا سونا لا سونا هادا سونا الله مدوكين سركي ا ماتسايين ابين بوتا سي سوتشي يا اوبانجيجو مو وادانن سونو مو كاسانشي وادان دا موكي بوتا ما يا كوما بايانكا فألقوا إليهم القول سي سو ورغا مسو زانشي سو ميدا مسو شي بايا سي سوتشي دا سوني innakum lakazibun, lallai tabbas ku innan maƙaryata ne, me yasa zasu ce musu makaryata? Saboda da dai su din basu kira su zuwa ga bautar su ba, da dai basu yarda musu da cewa su bauta musu kuma bayan Allah ba. Wa yawma nahshurum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fa zayyana bainahum wa qala shurakaukum ma kuntum iyyana ta'budun. Ku duba ku gani wurare daban-daban yanda Allah madaukakin sarki ke ta nuna mana cewa ne za su rarrabe tsakanin su da su. Da'awar da suke yi a matsayin su da kesu a matsayin abin bauta ba za ka amfana musu ba domin su ba su yarje musu ba. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna shurakaa'iya alladhina kuntum taz'umun qala alladhina haqqa 'alayhim alqawlu rabbana haula'i alladhina aghwayna aghwaynahum kama taghwayna tabarra'na ilayka ma kanu iyyana ya'budun. Ku duba ku gani walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن كنت رأيس كنت سكي مكامك ببا سأمحانا مكبا بس جيك بما جلتر من أمسا وادم كباب أبين ببا سأمحانا مكرشي سنوكم كولا سنجيك من ببا سأمسا مكبا كاي أتان حقر على مجموعة قيامة ذاتي براءة أبين ببا سنجي كنا جنجنا مسو نشيوا كنا بوتا مسكوما بايان الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا أشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن وأن الآية سنة نمبر جك أتشكو القرآن إذا أنا من أتكين سركي يكينون يمد وأن بأتر أكو ما بانس أمس أيو أبن بوتا ذات ربه za su nemi cewa su bayyana wa Allah madaukakin sarki cewa da dai Allah ba mu kira su akan wannan tafarki ba, da dai ba mu yanke musu surke mu a matsayin ababen bauta ba. Wannan ita ce fassara ta farko da malamai suke yi wa sarki, sai yakfuruna bi ibadatihim wa yaquluna alaihim dudda. Sa'ilin da wasu malaman suke cewa a'a sai yakfuruna bi ibadatihim, su kafiran ne karan kansu za su yi bara'a da ibadar da suka kasance suna aikata ta a nan a gidan duniya. Sun yi shirka, sun yi kaza, sun yi kaza, sun yi kaza, sai su ce Allah mu ba haka muka yi ba, musu irin na kafiri. Sai ya jahaduna an yakunu abaduha liman shahadu min su'il aqiba, kamar yadda Imam al-Mawardi rahmatullahi alayhi ya faɗa a cikin tafsirin sa al-Mukat wal-Ulum, cewa za su yi musu, za su ce Allah ba haka muka yi ba, saboda abin da suka gani na azaba, saboda abin da suka gani na tashin hankali, kiri da musu gashi ya bijirinsu Allah ya nuna musu, kamar yadda muka ji a ayoyin da muka karanta ranar Alhamis, cewa Allah madaukakin sarki za a haska musu su ga azabar. To lokacin da mutum ya ga azaba, dan kuncin da zai samu zai ruɗe, zai kidime, zai shiga imuwa, sai ya waye gari ma wai yana musanta abin da yake ya kasance da kansa yake aikata wannan abu. Kuma kowanne zai iya faruwa da waɗannan mushrikai, Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu. Da haka Allah ya hasko mana yanzu abin da zai faru tsakanin su da waɗannan abin da suka riga a matsayin ababen bauta. Sai ya ce alamta anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza, shin baka san cewa ba, shin ba ta ganin cewa mu ne muka aiko da shaytanu waɗanda yake 'ala al-kafirina, akan waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki, ta'uzzuhum azza, suna ingiza su, haƙiƙanin ingizawa suna ingiza su, maƙular ingizawa. Magana ce da Allah madaukakin sarki yake yi wa kayan halitta sallallahu alaihi wasallam, da cewa shin ba ka gani, shin ba ka da labari, shin ba ka san cewa ba, mu ne yake mun sanya shaydanu akan kafirai ya zama ko suna da tasiri akan su, gurin iza su, gurin ƙara hankaɗa su akan yin abin da yake kafircewa Allah madaukakin sarki ne, gurin wa Allah madaukakin sarki ne, gurin haike ma dokokin Allah madaukakin sarki. Ba ka san cewa haka ne ya faru ba? Ibn Atiyya rahmatullahi alayhi yake cewa alam tara anan gurin ar-ru'ya fil aya ru'yatul qalb, ana nufin gani wanda yake da zuci, ba gani wanda yake na zahiri ba. Ilimi da ake so yanzu a kimsa mata a cikin zuciyarka, ka fasarin cewa wannan abubuwa da ka gani suna yi shaytanu ne suke ingiza su, suke tunkuɗa su, kuma waye ya ba su dama? Allah madaukakin sarki. Alam tara anna arsalna shayatin 'ala al-kafirina fa'uzzuhum azza. Al-asl shine Allah madaukakin sarki ya halicci mutane bisa daidaitaccen hankali, bisa daidaitaccen tunani, فطرة الله التي فطر الناس عليها هكا الله ما تقول كيف سركي يبام العباد التي فدع تشوى القرآن من جرمة شيرا يا بكتا ينسى سنة بسي تتشي القطلوى ما من مولود إلا ويولد على الفطرة كما عند نزل صلى الله عليه وسلم يقطع موكي قالوى إيا ينسى ما ستر بي يرسى الأمة بيكي تشكي تأثير الأبن بيكي هؤوى بشي أيضا بشي ميكي سا قوضي تبتع كان ديدي إنه ودى إتشي أسري ko kuma ya karkace ya bi abin da yake fata bi shakka anwa'i da bambance-bambancen nau'in fata din nan ya zamanto wannan abin ya tasirantu da shi kamar yadda kuma ya Allah madaukakin sarki yake fara a cikin hadithul qudsi inni khalaqtu ibadi khulafa Allah yake na halicci ibadaina suna masu ma'ana kadai ta Allah madaukakin sarki suna masu daidaitaccen tunani da jin cewa hukuncin Allah madaukakin sarki samuwar Allah madaukakin sarki ita ce asali ita ce daidai kokalwar da tunanin Allah ya saita shi a haka kamar mu ce default mode ma'ana kokalwar da baki ɗayan ta Allah ya azata akan cewa ta kasance tana mai ganin girman Allah madaukakin sarki to amma sai Allah madaukakin sarki ce fajtalatkum ash-shayatin wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum Allah yace sai shedanin suka buɗe su suka shafe su suka nuna musu wani tafarki na cewa sun haramta musu abinda Allah madaukakin sarki din nan ya halatta musu wa amaruhum an yushriku bi ma lam unzil bihi kuma suka yi musu umarni ne cewa su shirka da ni su hada ni da wani a cikin bauta cikin abin da yake ban saukar musu da shi ba ban hukunta musu shi ba ban yi musu umarnin sa da haka nan gurin Allah madaukakin sarki ya nuna musu cewa an samar ma wa da wannan mushrikai shaytanu wanda suke suna iza su to annan akwai matsala da take da muhimmanci mu gani sai yanzu ne zai iya ji a ransa to kenan su she su wadanda suka kafir cewa Allah tilasta su akai mun wani bangare da wannan matsalar a zaman da ya gabata cewa Allah madaukakin sarki ya ba wa bayinsa zaɓi sanda ka zaɓi alkhairin nan ka zaɓi imanin sai Allah ya taimake ka akan wannan tafarki da ka zaɓa sanda ka zaɓi haka sai Allah madaukakin sarki ya tafiyar da kai akan wannan hanyar din da ka zaɓa sanda zuciyar wani alkhairi ya karsu a cikin ta na jin cewa Allah ne bin tafarkin addini gaskiya ne sai Allah ya haskaka zuciyar ta zaman to ta dawo zuwa kan tafarki madaidaici Allah ya sa bayanin ya fito dan haka wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum sun yi imani sun bi tafarki da shari'a sai Allah madaukakin sarki ya kara musu shari'a akan shari'ar da suka kasance suna kanta nan gurin tunda yake sun kafirce sai Allah madaukakin sarki ya kara musu dalilin da zai iza su akan wannan kafirci falamma zaha azaha Allah qulubahum sannin ki da zuwa falamma zaqu azaba Allahu qulubahum lokacin da suka kauce sai Allah madaukakin sarki ya kautar da zuciyarsu su suka fara yin aiki sai Allah madaukakin sarki ya iza su akan wannan aiki da suke ta ne ta wace hanya sai ya sallaka shaytanu akan su ya ba wa shaytanu damar tasiri akan su sai su kasance sun ja su wa man yashu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah yace duk wanda yake yayi dundunu game da ambaton Allah na daukakin sarki ya mai da kullun sa baya jin abin da Allah na daukakin sarki ya saukar in an ce Allah ya ce ba zai saurara ba in an ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zai bi ba sai Allah ya ce muqayyib lahu shaytana za mu hada shi da shaytan fa huwa lahu qarin sai ya zamanto yana tare da shi duk inda ya sa kafa duk inda yake yana bibiyar al'amuran sa shedan din nan yana tare da shi yana iza sa Allah ya ce wa innahum la yasuddunahum 'ani as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun ne wala mai shedani suke yi suna masu kange su suna masu hana su ganin tafarki wanda yake na daidaici hanya wanda ita ce miƙaƙƙiya dokar amma fa a zuciyarsu wai ganin suke su suna kan tafarki na shirya kisa so tare mutum idan yana kai wani mataki na sabon Allah madaukakin sarki wani mataki na bijirewa al'amarin Allah din da zaka mai bayani sai dinga ganin ba haka bane ba kai ne baka gane alhalin duhun da yake ciki a bayyane yake ga duk wani wanda Allah ya azurta da hasken imani a zuciyarsa amma shi dauka yake yi wannan abin da yake kai shirya yake saboda ne shedan ya riga da ya ja shi ya kawata mishi dan haka ta uzuhum azza kamar yanda ibn kasir rahmatullahi alayhi ya kawo maganganun sahabbai gurin bayyana mi Allah madaukakin sarki yake nufi da ta uzuhum azza yace an kar haka to akan daga Abdullah bin Abbas cewa to wihim ihwa akwai kuma aka ce to harriduhum ala muhammadin wa ashabihi sallallahu alayhi wa sallam tuzajihum izajan ila al ma'asi su dame su su dinga nuna musu ga hanyar da kake za ku bi su hana su sukuni har sai sun bi wannan kafarki wanda yake na ba daidai ba su iza musu wuta a zuciyarsu na jin cewa sai sun yaki addinin Allah sai sun fi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam su kawata musu abinda suke gani na sabon Allah su nuna musu a shine dadi duk wanda yake saba mawa Allah madaukakin sarki idan zai gaya maka abinda yake cikin zuciyarsa ji yake yi cewa wannan abin da yake kansa a cikinsa ne zai samu jin daɗi a cikinsa zai samu kwanciyar hankali inda ya tabbatar Allah da hanyar Allah a cikinta za a samu jin daɗi da kwanciyar hankali to da ba zai yi da dai ya bar wancan hanya ya ki yin imani da Allah madaukakin sarki ba amma tunaninsa a nan jin daɗi yake dan haka shi yasa sai yake bin wannan tafarki din yake bin wannan hanya din yake ganin cewa ga abin da zai yi ya ji daɗi saboda me to ya iku irin izawar da waɗannan shaidanu suka musu don haka ta uzzuhum azza cewa suna ingiza su ingizawa ko dai su ja hankalinsu ko su fi aikar da su ko su shiga jikinsu da zukatansu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa shaidanu ko shaidan yana gudana a jikin ɗan adam kamar yadda yake gudana jini yake gudana a cikin magudanar jini a jikin ɗan adam su yarda da su cewa wannan abin da suke kai shine abin da yake na daidai shine abin da yake za su samu nutsuwa a kansa sai Allah ya ce fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda kada kai gaggawa game da lamarin su ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam innama na'uddu lahum adda Allah madaukakin sarki yace kawai dai muna kididdige musu ne dai dai da dai dai ni wannan yake nufi shine abin da zamu tashi a kansa gobe idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da mu da ko a cikin nada baki dai ya ba mu ikon amfana da shi wanda kuma ya kasance bisa kuskure wucin tuban harshe ko raunin fahimta irin tawa Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma nusar da mu wannan kuskure wa tawa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah.